Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Salamu alaikum mai sauraro maraba da zuwa shirinmu na yau. Ina fata za a gaici ya uwa da abokan arziki domin su ma su samu albarku da kai kana samu a ta dalilin sauraronmu. Yau muna tafiye da fili domin isar da kashi gaishe ga mai sauraro. Muna da fili domin sujada, muna da fili domin guzuri na rayuwa. Wayannan shirye-shirye na musamman ne domin ka. Sai a yi kokari a bi mu a hankali. Sunana Ishaya Zakariya. Maraba da sake saduwa da kai.
Sunana Nesa Salas daga Kwankwai Adamawa. To yanzu dai a takance ina gaida shi abokina Malam Iliyasu Elisha daga Adamawa State, akwai kuma Jacob Maduku daga Adamawa State, akwai kuma DSP Jodale daga Adamawa State, akwai kuma Malam Elisha daga Adamawa State Bariki, akwai kuma Honorable Ephraim Jalo daga Bariki. Naga ini takamamin gaiso da ya kamata zan yi.
So on a peace Ramson daga Numan. Ina gaishe da Mr. Ramson Tusai, ina gaishe da Henry Bala, ina gaishe da Mary Yusuf, ina gaishe da Bobby Samson, ina gaishe da Elkanah Samson, ina gaishe da Sunday Black, ina gaishe da Sulam Black. Da fatan alheri sana lafiya.
Sunana Mrs. Regina Yusuf Luka. Ina so in itar da sakon gaisuwa na zuwa ga mai gidana, wato shi Mr. Yusuf Luka, da iyaye na kuma da suke can a garin Jingir, wato a jihar Plateau State, wato Mr. and Mrs. David Iniesu Magaji da kuma dukkan ƴan uwana da suke tare da su, da fatan alheri. Sannan kuma ina son isar da sakon gaisuwa na zuwa ga surukaina, wato Mr. and Mrs. Luka T. Dodo da suke nan a jihar Gombe, da kuma dukkan sauran ƴan uwa da abokan arziki, da fatan alheri. Nagode.
Sunana Reverend Abdullahi Nathan Kaltungo, Gombe State. Lele Adventist World Radio radio ce da tana kokarin jan hankalin mutane cewa zuwan Yesu yayi kusa. Kaman ana bukatar mutane su zama a shirye. Don yawancin abubuwan da nake ji da yakan yi magana imminent return na Yesu Kristi. Sai na lura kaman radio ne wanda ta zama na addini, kuma a cikin addinin ba tana sadar da addini ko don yin riba ba, amma tana sadar da addini domin duniya su san gaskiya, kuma cewa lallai Yesu ya kusan zuwa. To na yi wa Allah godiya domin samun kaina a wannan gidan radio mai albarka. Zan dauki wannan dama in gaida abokanai na arziki. Zan fara da matana Madam Saratu Nathan, mata gaisuwa a wannan lokaci. Sannan ina gaisuwa wa shugabana na Ekwa, Reverend Dr. Jeremiah Gado, wanda yana fadita shi domin ya ga ikkilisiya ta tsaya akan gaskiya. Ina gaida shugabana har yanzu Reverend Professor Samuel Waje Kunyo, wanda shi ma yana kokari sosai game da aiki da Ubangiji ya bashi har yanzu ba zan manta ba akwai ogana abokin aiki Reverend Dr. Eliaza Baba wadanda kullum suna karfafa ni ina godewa Dr. Abidan wanda kullum koyarwansa suna zama mini sabo domin kada a bar wani community a baya bata sami abun zaman gari ba wannan yana taimakawa ba kadan ba wadannan da sauran abokan aiki a nan gida akwai pastocinmu wadanda na jin dadin aiki da su ina gaishe su kuma na gode da hidima
sunana Reverend Gerson Zubairu Laushige fahimta na game da tashar radio na World Adventist Radio radio ce da take tunar ma al'umma wadanda ba masu bi ba su dawo wurin Yesu domin zuwan Yesu ya kusa wadanda ke masu bi ana fadakar da mu kada mu shagala da yanayi na duniya har isowan Yesu ya iske mu babu shiri so abu na biyu da na gane game da radio nan radio ce mai sada zumunta tsakanin yan uwa shi yasa akwai lokaci da akan bayar don gaishe na jama'a banda wannan ma wannan radio takan ansa tambayoyin membobi da suke da duhuwa sukan yi tambaya takan ansa so nagode nawa Allah godiya ina gani kusan kowane pastor na ko ina abokina ne but bari mori wannan dama a matsayina na shugaba ko chairman na Echo Diocese Kaltungo me ka gaisuwa na da fari ga shugaban mu na Echo shi Dr. Jeremiah Gado me ka sakon gaisuwa da fatan alheri ga general secretary na Echo wanda malami na ne a seminary na Jos shi Professor Samuel Wajekunyop har yanzu ina so dauka mika sakon gaisuwa na ga shi Ilona Reverend Dr. Nahor Samaila wanda yana koyarwa a seminary na Jos ina so in gaida iyali na matata Christiana Gerson Laushige ina so in gaida abokanin aiki executive na Echo Diocese Kaltungo Reverend Yuria Simon wanda shi vice chairman in gaida shi mataimakin secretary shi dan uwana abokin aiki Bulus Trason in gaida shi secretary da muke tare yanzu Reverend Nathan Abdullahi in sake gaida delegates namu na DCC shi Baba Bawo Bula wanda bai ji dadi ba da fatan Allah zai kara masa saukin jiki in sake gaida ma'ajinmu na Lardi shi Elder David Yarima da fatan Allah zai yi tare da shi sake gaida abokina shi Reverend Jatau Ayuba in gaida abokina Reverend Ezra Idi daga Tangale DCC in gaida chairmomi da secretary na Echo na Northeast bari dauki wannan dama in gaida ma'aikata na World Adventist Radio domin namijin kokuri da kuke yi ina gaida shugabannin kungiyoyi a fuskar mata a fuskar maza a fuskar matasa ina sake gaida dukkan membobin Echo domin gogomaya da suke yi a gonan Ubangiji da hidima ina gaida ƴaƴanmu fitattu wanda Allah ya albarkace su masu magana suka ce gere kayanka ba sauke mu raba ba waɗannan ƴan uwa da Allah na moran su so suke su gaba mu shiga wuta ba so dukan koyarwa da muke karba a yatara ai alamun zuwan Yesu ya bayana tunda kurkusa da mu abinda bai taba faruwa ba Kaduna an yi gigizan kasa to ai waɗannan alamu na zuwan Yesu kenan to ya kyautu kowane mai sauraro ya kusa da Allah kusa da Allah
nace mai suna Rauta B Elias da farko ina gaida rabin raina wato shi Elias B Bako sannan ina gaida yaran na Regina B Elias Bako da kuma Lucky B Elias Bako da kuma Margaret B Elias Bako da Demetrius B Elias Bako da kuma Priscilla B Elias Bako da kuma Tibati Rubibe B Elias Bako da kuma Jikana Akila B Elias Bako ina gaida musamman kawata Mrs. Rabi wanda tana Baptist Church na Mailope da kuma ina gaida ita Madam Rose Musa akwai kuma su maman Fikan sannan ina gaida ita mamata mai suna Mama Biyayya Barakiya, tana can ta Adamawa wato Mayo Lamja kusa da Mayo Balwa kenan. Da fata suna lafiya. Da antinna Rebecca Barakiya da kuma Ruth Barakiya da kuma Faiza Barakiya, akwai antinna antinmu babba Rabi Barakiya tana son. Da fata dukkan su suna lafiya. Sannan ina gaida musamman ƴan uwana abokaina wanda muna tarayya da su a nan Mai Lope, da fata suna lafiya. Ina ɗaukar lokaci domin gaida musamman babanna wanda yana Amon Bisa, Baba Haruna, duka da iyalinsa, da fata suna lafiya. Ubangijin Allah ya taimake mu.
Sunana Saratu Hosiya. Ina gaida jama'a gaba daya. Ina gaida wanda ina zama da shi a wurin dinki, baba, duka ina kai gaisuwa a wurin shi. Ina gaida maman Fikan da baban Fikan, duka sakon gaisuwan nan duka bari ya iso wurinta. Ina gaida maman Grace, ina gaida maman mai karfi, ina gaida mai karfi, ina gaida Sukula, ina gaida mutane duka na Mai Lope. Bari wannan sakon gaisuwa ya iso duka wannan Mai Lope. Bari Ubangijin Allah ya taimake mu.
Sauraro, barkanmu da wannan lokaci. Ni ne mai suna Pastor Dauda Jonathan Tanko. Za mu yi karatu littafin Mata Sura 14 aya 1 da 2. A lokacin nan Herodus Mukadashi ya ji labarin Yesu ya ce ma barorinsa, wannan Yohana ne mai yin baptizma. Ya tashi daga matattu domin wannan, waɗannan ikoki suna aikatawa a cikinsa. Kan magana hasarin ranar murna. Mu yi addu'a. Mahalicci Allah mai rai, a wannan sa'a muna roƙonka ka yi magana da mu cikin kalmarka. Mu roƙi wannan albarkaci Yesu shi ne mai cetonmu. Amen. Hasarin ranar murna. Menene ke kunshe a cikin ranar murna? Ranar murna rana ne wanda mutane sukan yi marmari domin ta zo, a yi murna domin tunawa da rayuwa. Rana da akan tuna da ita, ba a mantawa da ita, shine ranar da aka yi domin ranar murna. Sarki Herodus ya yi buki domin tunawa da ranar aihuwansa. Wannan rana ya zama masa da farin ciki sosai, wanda ya yi gayyata na sarakuna da ke kalkashinsa su zo su taya shi murna domin tunawa da wannan rana. A wannan ranar murna na tsarki, an yi yanke-yanke, an dafa abinci daban-daban, an kawo ruwan sha kala-kala domin a taya sarki murna domin yana cikin farin ciki. An kawo kayan muzuka daban-daban domin a inganta wannan ranar murna. So wannan ranar murna ya zama rana da wanda sarki ba za ya manta da shi ba cikin rayuwarsa. Da masu gayyatan suka zo, aka yi hidima sosai aka yi kidi an yi rawa ana ci ana sha abun ya kai ma sarki wani wuri wanda har yayi alkawali duk wanda za yayi rawa domin ya gamshi sarki da dukan baki da suka zo sarki yace duk wani abun da ya roka za a ba mutumin ko da rabin mulkin sa ne ma za a ba mutumin sa'an nan akwai matar Filibus dan uwan sarki wanda tun daga farko inda muka yi karatu sarki ya so su yi aure amma annabin Allah ya ce bai dace ba kai kamar yaya ka kasance da matar ka ne ba shi nan a cikin al'ada matan nan kuwa ita tana gani sarki ne an raba ta da cin arzikin sarki an raba ta da hutu sau da yawa haka ne yawancin yan matan wannan duniya mukan je aure ba domin Allah ya hada auren nan ba muna gani akwai ci da sha a gidan auren nan muna gani akwai hutu muna gani a gida ne na daraja wanda babu wahala mu nemi nufin Allah a cikin dukan rayuwa bawan Allah Yohana ya hana wannan sai bata ji dadi ba da lokacin da sarki ya bada wannan dama duk wanda yayi rawa ko da menene ya roka za a bashi ta ce ma diyanta Salome ki je ki yi rawa a gaban sarki idan har kin burge sarki duk wani abun da ya roka za a baki da tazo ta yi rawa ta gami sarki sarki ya riga yayi magana mun sani a wancan lokaci a kalkashin mulki duk wani abun da sarki ya fada ya tambata so sarki da tayi rawa yace menene kike so ki duba fadin mulkin nan duka kin gamshe ne zan baki shi ta koma da gudu wurin uwan taji ta ce ma uwarta menene zan roka gama sarki yace rawa na ya game shi gama duk wani abun da nake so zai bani tace ki ce a saka miki kan Yohana mai baptizma a cikin akushi dalili ya hana ta aure sakaninta da sarki idan aka cire kan bawan Allah to za su samu zarafi su yi aure a cikin duhu su yi aure bisa ga jagorancin shaitan ya zama ma sarki da zafi amma da shi ya riga alkawali aka je aka cire kan Yohana bawar Allah cikin kurkuku aka kawo mata menene nake son mu mora daga wannan yanayi hasari domin ranar murna a cikin ranar murna an yi abubuwa da yawa amma abunda record da aka tashi da shi a ranar bukin sarki abun bai zama da kyau sosai ba domin yayi murna amma karshe duka an yanke kan wani yawancin lokuta mu ma muna murna akwai ranakun murna akwai ranan aihuwa wanda mukan yi amfani da shi domin mu yi murna mu ci mu sha ba damuwan ba kenan menene yakan faru a wannan rana wanda har muna gani muyi murna a karshe yakan kasance da bakin ciki sarki yayi murnan aihuwansa amma an rubuta a ranan ne sarki yayi kisa so a ranan da muna yin murna na Christmas menene mukan yi a ranan ne yawancin matasan mu sukan yi lalata da yan mata a ranan ne maza sukan yi lalata da yan mata mata su yi lalata da maza a wannan ranan ne wadun sukan yi kulle-kulle sai aje a kashe wani yoni irin murna ne muke yi a kowanne murnan da bamu yi shi cikin Ubangiji ba akwai hasari shi yasa sarki Belshazzar cikin littafin Daniel sura 5 shi ma yayi buki domin tunawa da ranar aihuwansa an kawo an sha har ma an sha abinda ma bai kamata a sha ba ana kawo giya da shauransu ana sha yawancin murnan mu mukan yi shi cikin zunube mukan yi murna a cikin zunube sai mu hada zunubi duka mu yi murna a ciki wai mu muna murna kana shan abun da zai koma zan maka dafi a cikin rayuwarka giya ba shi da alaka na abun da za a sha yana kawo la'ani a cikin rayuwa giya yana kawo cuta har ma yana ragalgaza gangan jikin mutum wanda yakan canza fasalin mutum menene amfanin shi a kowanne murna ka tambaye kanka yaya zan yi wannan murna ubangiji za ya ji dadin wannan murna ko kuwa ba za ya ji dadi ba idan bukin Christmas ne zan yi shi cikin tsoron Allah in samu albarka a karshe ko la'ana ne zan samu a karshe. A kowane ranar murna akwai albarka, akwai la'ana. So bari mu yi tunani yanda za mu yi bukukuwan mu. Akwai New Year, akwai Christmas, akwai bukukuwa daban-daban. Mu yi kokori a kowane karshen buki mu samu albarka daga wurin Ubangiji, kada mu samu la'ana. Wannan bari ya taimaki rayuwarmu daga wannan duniya har duniya mai zuwa. Allah ya taimake mu. Mu yi addu'a, mu yi godiya domin Allah ka yi magana da mu domin yanda ya kamata mu yi bukukuwanmu cikin tsoronka. Ka koya mana waɗannan kalmomi su taimake mu cikin rayuwa da za mu gyara yanda za mu yi murnanmu, ko na aihuwa, ko na cikan shekara, ko ma kowane iri. Kada a karshe ya kasance an rubuta mana la'ana, amma a karshe bari ya zama an rubuta mana albarka. Mu roki wannan albarkaci Yesu shi ne mancetonmu. Amen.
Idan ka lura da rayuwa, za ka gani ita rayuwa sau ɗaya ake yin ta. Ma'ana, mai sauraro, rayuwarka za ka yi ta sau ɗaya ne kawai, baka da wata dama idan ka ɓata ko kuma ka yi hasarar lokacin da Allah ya baka. Yana yiwuwa ka yi rayuwarka yadda ka ga dama, yana yiwuwa ka yi banza ma da rayuwarka, amma ka sani cewa damar da ka kasa amfani da ita a yau ba za ta ƙara zuwa maka ba. Ba za ka sake samun dama kamar yadda ka samu a yau ba. Me kake yi ne? Me zai sa ba za ka tsara rayuwarka yadda za ta kasance maka da riba ba? Jiya fa da ya riga ya wuce ba zai ƙara zuwa ba. Yau kake da shi, sa'annan gobe na nan zuwa. Duk mataki da tunani da ka ɗauka a yau shi ne zai shafi irin rayuwar da za ka kasance da ita a gobe. Saboda haka kada ka sayar da rayuwarka a raha, ka lura da rayuwarka. Kada ka sa ta a cikin hannun mutane da za ka bari su ne su jujjuya ka yadda suka ga dama kamar kan keke. Ya kamata ka kasance da alƙiblar da ka nufa, ya kamata ka kasance da goal da kake da shi a rayuwarka, domin ka kasance da nasara idan ka waiwayi baya wata rana ba za ka kasance da dana sani ba. Za ka bari wasu ne su ce a'a ga hanyar da za ka bi, ko kuma kai da kanka za ka roƙi Allah ya buɗe tunaninka, ya buɗe maka ido domin ka ɗauki mataki mai kyau. Ya kamata ka lura da kanka, ya kamata ka kyautata wa kanka. Kada ka bari wai wani ne ya ce ga abin da za ka yi, dole ga yadda za ka yi. Akwai mutane a yau saboda rashin tunani, da rashin ɗaukan mataki mai kyau sun kasa yin wani abin kirki. Sun dogara ne wai sai an faɗa masa abin da za su yi. To ka tuna mai sauraro, rayuwarka sau ɗaya za ka yi ta. Sa da kake sauraro a yanzu ɗin nan, ko kana ɓata rayuwarka ne, ko kana tsara ta ne domin rayuwa mai kyau nan gaba. Kada ka ɓata lokaci akan abubuwa da ba za su baka riba ba. Kada ka ɓata lokaci akan abubuwa da ba su da amfani a rayuwa ba, domin duk ranar da kai hasarar ta, wannan ranar ba za ta ƙara zuwa ba. Saboda haka ina kira zuwa gare ka, ka nemi abu mai kyau, ka nemi abu mai ɗorewa, ka maida hankalinka a kansa, ka yi shi domin rayuwarka ta kasance da riba, ta kasance da amfani. Allah ya riga ya baka wannan iyawa, Allah ya riga ya baka wannan dama, ka yi amfani da shi. Kada rayuwarka ta kasance mara amfani, mara riba. Ka tuna, rayuwarka sau ɗaya za ka yi ta, ya kamata ka yi ta da riba da amfani. Wannan shawarar ta fito ne daga hannun Malam Habu Dawaki. Da wannan muka zo ga ƙarshen shiri na yau. Yana fata mai sauraro an samu ƙarfafawa da kuma ginuwa a jiki da kuma ruhaniya. Za a kuma ɗau lokaci a yi bincike, a kuma yi bimbini ga ababa da ake ji a shirye-shiryen a kulla yaumi. Ya inda an karanta nasu littafi mai tsarki, sai a sake bincika a gan ko ababa da aka saurara haka suke kamar yadda aka karanta a littafi mai tsarki. Ta dalilin haka akan kuma samu ƙaruwa a sani, ƙaruwa a ruhaniya, ƙaruwa a jiki. Mai sauraro, ina fata za a yi haka. Ina maka godiya da kasancewa tare da mu a shirin daga farko har ga ƙarshenta. Mai sauraro, kai mai albarka ne. Ubangiji ya ci gaba yana yi maka albarka hakanan. Sai ayi kokari a dinga gaita yan uwa da abokan arziki domin a dinga samun ginuwa tare. Ina kuma nuna godiya ga wadanda sun tallafa a shirin na yau kamar shi Pastor Jonathan da kuma Pastor Audu. Duka muna ce muku mun gode. Mawaki Dan'uwa Isuwa Bulus kaima mun gode maka. Mai sauraro, gobe wata rana ce sai ayi kokari kuma a sake lalubo wannan tashan. Ina nuna godiya zuwa ga sauran abokan aiki na anan kamar Omolayo Olushola Chegede Eze Elewemchi da kuma Pastor Ibrahim Ishaku Giang. Ubangiji ya cika ba yana muku albarka. Mai sauraro, ina so ka tuna da cewa ‘ya’yan zaki sukan rasa, sukan ji yunwa, amma waɗanda suke bidan Ubangiji ba za su rasa kowane abu mai kyau ba. Kada ka manta da muhimmancin yin addu’a da iyali da wayewar gari da kuma addu’a da iyali kamin na kwanta.